Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. To dai kamar kowace ranar Talata, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 7 ga watan Maris na shekarar 2023, za mu magana ne akan raini tsakanin ma'aurata. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu bude muku layi ku masu sauraron mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
To yan majidiyau dai maza sun kawo korafi, sun ce duk yawancin maudu'in da muke gabatarwa wanda ya shafi mata da kai tsaye, to suwa sun ce ba su yarda ba a taba bangaren inda suke samun matsaloli musamman na zamantakewa. Ya halittun daga lokacin samantaka wato lokacin lubayya soyayya da kuma lokacin da aka shigo ɗakin aure, inda suke da korafin cewa anya a irin gane-ganen da suke da kuma yanda suke ganin mu'amalar su matayensu kamar akwai alamar akwai raini tsakani. Washin me ke sa mace ne ta raina saurayinta ko kuma ta raina mijin da take aure? A cikin ajin namu yau ɗaliban namu da muka gayyata wanda za mu tattauna wannan maudu'i da su sune Karimatu Mu'azzu Abdulsalam, Wasila Ahmad, Muhammad Bashir Binji da kuma Khadija Sa'ad Muhammad, wanda za mu fayyace kuma mu fahimci me ke kawo shi wannan raini ko kuma rashin yabo da kuma tozarci tsakanin saurayi da budurwa ko kuma tsakanin mata da mijinta. Bari mu fara da Khadija. Shin wai me kuke gani kuke ma mazajen ku gani-gani ne ko saurayi a dinga mishi wani gani-gani? Me kika taka ne ko me wani laifi yake miki da har sai sa mace ta raina saurayin da kuke raina mijinta take aure?
Kan mi sauraro barkanmu da warhaka. Dalilai kala-kala yana iya sa ya zama miji mata ta raina mijinta a zamantakewar aure. Kamar ni a fahimta na, yawanci dama idan aka yi aure zaki ga namiji ya girma mace. To akwai abin da Bahaushe yake cewa kama girma, wato ma'ana mutum ya san cewa shine babba ya rinka yin abubuwan da suka dace wanda zai sa girman shi ya ci gaba da mai ganuwa a idan ita abokiyar zaman shi. Ma'ana kamar abubuwan da ya shafi ta waɗanda kamar babu ruwan shi.
Kamar ya
kamar yanzu misali akwai abubuwan da ya shafi mata wanda bai shafe ka ba directly. Kamar misali abin da ya shafe ta da ita da ƴan uwanta, idan bata so ka sani ba ka kauda kanka ka nuna ba ruwanka, amma ka nuna mata cewa idan kana da wani damuwa na ƴan uwanta tana so ta yi magana da kai, kai kana nan a wurinta, so zaka iya bata shawara ko ka taimake ta ma a warware matsalar. Amma idan ta nuna maka bata so kai ka sani ko ka shiga ciki, to kana iya jan jikinka ka battar da matsala.
To amma Khadija, ana together kuwa in haka ce mace za ta iya iyakance wa miji ga inda za a yi, kuma idan ya shiga ciki sai a ce yayi laifi?
Eh, ba yayi laifi ba. Abin da ke faruwa da yake jawowa ya zama an samu wannan renin, amina wa fahimta, idan mace tana al'amuranta misali tana so ta gwada kawai harkanta ne irin da ɗan uwanta ita da su, idan namiji yana shiga ciki ba tare da ita tana so ba, yana iya ja mishi abin da ya zama rini. Misali shi zai iya yi kila da kyakkyawan niyya ko yana so ya gyara wani abu ko ya ga wani abu wanda ba daidai ba, yana so ya bada shawara da sunansu, ita kila ba ta so. Akwai matayen da ma a zama da su ma su ba su san ma kama ba su shawara, misali akan abin da ya shafi su ba sa so. So irin wannan yana kawo ki ga mace sai ta ga irin
kuma ya mata shishigi?
Yawwa, wani abu makamancin wannan. So amma akwai wanda su kuma a ra'ayinsu suna so. So shi yasa nace ya danganta ne da irin zaman da ake yi da kuma abin da shi mijin yake ya kamata ya gane a cikin gidan da zai ja baya da shi. Akwai kuma matsalan me ake cewa irin ya zama namiji baya iya daukar laluran gidan shi, irin ya bar matan shi ita take komai, ita take kaza kaza. To zaki ga ko doka yasa ba a so abi. In ya faɗa ba za a bi ba, ko kuma magidanci ya zama shi ya kawo doka, sai zama kuma shi zai fara karya wannan doka. Misali kamar da na fara maganan farko na magana ƴan uwanta, wani lokaci zaki ga kamar magidanci zai iya tsarawa ya ce shi a gidan shi baya so ya zama ana yawan yin baki, misali ko kuma duk wanda zai zo bako, alal misali a ce kamar bakon da zai zo ya kwana, dole sai an faɗa mishi irin sai sun shirya za su iya karɓan bako a lokacin. Kin ga tsari ne, idan da ita da shi sun yi wannan tsarin misali kin ga babu akon da zai je, to sai an yi tsari, sai kuma sai ta ga ƴan uwan shi su in sun zo ba a iya hanawa su. Ita kuma ƴan uwanta idan sun zo sai ya nuna cewa don me, kamar ana zuwa ana takura su ko kuma dai ta gani a fuskan shi ko a wasu dai abubuwa da yake. So wannan yana iya kawo damuwa tsakanin zamantakewar miji da mata, har wani lokaci zaki ga ya zama kamar na rini. So shi yasa duk sanda namiji zai sa doka ya duba ya gani shi ma ba zai dawo yana karya wannan dokan ba. In an sa an sa ta, to zaki ga an kiyaye kuma an zauna lafiya.
Bari dai mu ji daga bakin namiji, tun daga bangaren in mata muna hangen ga dalilan da muke tunani, to ga namiji shin me yasa kake tunanin namiji zai kai ga gidansa har ya kai ga arena shi, ko kuma gida saurayi ne da budurwa, zaka ga wannan tun daga lokacin da ake soyayyan ma zaka fahimci cewa wannan ka ta raina saurayin kuma a haka ake ci gaba da buga soyayyar. Me alaka mahangan a matsayin ka namiji kake tunanin zai kawo mace har ta kai ga ta raina abokin zamanta?
Akwai abubuwa kaman guda uku offside, amma mafi yawa an fi samun matsalolin ne daga maza. A duk sanda shi namiji ya zama na cewa ba zai yi dokar na ɗawainiyar da Allah ya ɗora mishi a kan matar shi ba, na farko ciyarwa, shefani da ƙanana ƙanana abubuwa irin sabulun wanki, man shafawa, makilin, duk sanda ka gaza ma gidanka ga wani abu ƙalilan, to daga sannan ka buɗe ƙofar raini tsakaninka da iyalinka. To mafi yawan wasu mazan gaskiya za ki ga wanda ya kawo kayan abinci, wasu sauran ƙananan abubuwan bai damu da yin su ba, kuma bai damu da ya ji ta ina take samu take yin su ba. Su dai wannan suna kawo raini don sanda baka iya cika burin iyalinka ba, tana da buƙatu na rayuwa wanda Allah ne ya dora maka, ba wai ita ne ta dora maka ba. To ta yaya za a yi ka ba ta umarni ta bi, ta yaya za a yi ba za ta raina ka ba? Su wannan gaskiya yana yawan kawo irin wannan matsaloli. Sannan na biyu, yawanci wasu mata idan har suka fahimci cewa kana da nemi-nemin mata kuma har ta gani da irin ta ƙoro-ƙoro, to shi ma yana kawo maka reni a cikin gidanka. Wani ma ƙanwan matar shi yake nema, so daga sanda matan ta gani ko kuma ta fahimci haka, ta yaya za a yi ta mutunta ka ta girmama ka? Saboda ka riga ka zubar da mutuncinka, ka zubar da girmanka a idanta. Wani kuma dama da ƙarya ya auro ta, abubuwan duk da ya tsara rayuwarta a kai na ƙarya, sai ta zo sai ta gaba ta gan su. So daga sanda kai ma yaro ko ƙane ne ko ƙane gare ka ko ɗa, daga sanda ka mai ƙarya ya gane ka mai ƙarya, to kuwa lalle bane bai girmama ka ko ya mutunta ka ko ya mutunta maganganunka ko umarninka ba. So yana da kyau maza su kiyaye wurin girmama mata ƙarya wurin auro su, ko kuma dora su kan rayuwar da ba za su iya ba su ƴarinta ba. Idan suka shigo gida kuma ba za su samu in ba su ganta ba, so dole su ma su koma su raina ka su gaban umarninka. Sannan akwai wani abu da ke faruwa, akwai mata da kuma su ko me zaka musu suna da raini. Yanayin tarbiyyar da aka basu daga gida, kila ta ga mahaifiyarta ta raina mahaifinta, ta ɗauka cewa wannan abun abun gare ne. So sai idan ta zo gidan mijinta, duk yadda ya nemi ta mai biyayya ba za ta iya mai biyayya, saboda dama bata saba ba a ba ta tarbiyya ba. So sau da yawa idan zaka auri mace, kamar in ban manta ba a shekarun baya, idan ka zo zaka yi aure gida, tambaya ake ƴar wace ce, ba ƴar wane ne ake tambaya ba, saboda idan mahaifiyarta tana da tarbiyyar kwarai, ba a ma buƙatar abinci ko wace ce. To su yana da kyau iyaye mata su ma su dage wurin ba da tarbiyya, idan sun raina iyaye mazajensu,
to sani ƴaƴan su kuma za su iya dokan irin wannan tarbiyar su kai a gidajen mazajen su sannan kuma yana musu illa a zamantakewa na aure
to mun ji daga bakin namiji daga bakin mai ita ko wanda abin ya fi shafa anasu bahangan suna ganin cewa idan akwai wa'innan dalilai na ci misali kila in namiji ya kasa wurin sauke nauyin da Allah ya dora mishi a gida zai iya samun matsaloli na cewa tun tana daurewa har za ta kai ga ta kasa tana ganin tunda ni zan fita in je in nemo to ni da kai kusan daya ne sai wa Allah wasila kin ji abin da Bashir Bunji ya faɗa me yake tunani ana ki mahangal a matsayinki na mace zai sa mace duk girman namiji da isarsa da izzarsa ta iya kallon gidansa ta gaya masa magana ko kuma ya faɗa ta faɗa ko ya kai ga ma ya mata tsawa ta buga mishi kyakkyafin ma ya mata tsawa ya ta buga mai tsawa ta fita ba tare da izininsa ba ya sa ta abu ta ce ba za ta yi ba me yake ganin zai iya janyo haka
wannan al'amari babu abin da ba zai yi ba akan zamantakewan abu kuma asali shi namijin ni ana wata nanan ya zama ne ya dora abin tun daga gurin neman aure ne da yanayin sigar da ya ji mata ya dora ta akai ba mamaki ya je da niyan yayi mata ƙarya ta shigo gidan ta ga ba abin da take gani a waje ba
wato ya kifa ta
yawa zai iya mata ƙarya a waje ta shigo gidan ta ga abin da ake a waje ba shine a gurin ba to kin ga na farko wannan zai iya kawo renin farko kenan sannan na biyu tarbiya ya samo asali daga gidan da ta fito wala Allah gidan nan nasu babu cikakken tarbiyya domin wasu abin da suke yi suka ga iyayensu na yi a gida shi ba su je su dora su kuma a gida
ai tabbas haka ne yake
kin gani
ai ci gaba ne
to na biyu kenan na uku kuma wata mata kan siyo wata ɗabi'u gidansu babu takan bi ƙawayen dan gidansu ba haka tarbiyyar da aka ba ta ba kenan already gidansu akwai tarbiyya fiye da tunanin ka inda kake tunani to idan ta bi hanyar ƙawaye ba ta muguwar gurguwar shawara wala Allah ta wurin din malamai ta fi karfin mijinta abin da ya ga mana ita ce dai mai gida to abin da ta ce a cikin gidan za a yi wata kuma ba ma sai ta bi ƙawaye ba kawai za ta ɗauki mugun kuturi ne ta sa a zuciyarta don already mata muna da zuciyoyi daban-daban akwai wanda zuciyarta fresh ne wata kuma ba ta da kyan zuciya ba na kushe mu mata ba ne amma akwai irin wannan ɗabi'un a cikin zukatanmu ta fada cikin bin malamai bokaye ya zama na dai ita ke control din gidan sai abin da ta ce to ta gama da namiji kin ga a matsayinta ta gama da namiji sai abin da ta ce
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar.
Sukari ma kin ji dai abinda saura suka tattauna a kan su da yana suke ganin ya kawo reni. Ba ka ganin idan namiji yana son mace ne da yawa yasa take ganin to tun ta same shi bar ta zara shi ita ma.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Ta ji zakin miya.
Malamai sun tattauna kuma sun yi bayani abubuwan da ya kamata su faɗa. To amani a tawo mahangan shine kamar yanda Muhammad Bashir ya faɗa cewa idan namiji ba ya kasa sauke haƙin gidan shi antuma ta dole a samu rain domin abubuwan da Allah ya dora akan ka ba kai ba shi yasa zaki ga yanzu akasari in aka tsane mata guda 100 to bai take samu mutum goma wanda suke iya girmama mazajensa ba me yasa saboda mazan sun gaza a wajen kula da haƙoƙi baki ta zamanin iyayenmu a da a baya namiji zai kai goro ya kai mari ya kai iyakan yinsa domin ya tabbatar ya fitar da haƙin iyalansa cikin gida
to haƙoƙin da wannan yake
haƙoƙi irin wanda Allah ya dora mai kaman ciyarwa kaman hidiman gida daga manyan har kananan sai dai da sabulu wannan kaman da Muhammad Bashir ya fada bai kamata a bar mace a ce ita bace za ta siya to mutanen da duk sun kiyaye irin wannan idan kin lura yanzu zaki ga mata far a kasuwa a da ko sai ki yi tafiya ki shafa awa guda kina tafiya ba zaki ga mace uku akan titi amma yanzu idan kika fita kafin ki ga namiji daya kin ga mace 30
to ina dauka kan kuke kure dan ga wata yawa
ba haka bane kawai mazan ne suka saki al'amura a hannun mata su kuma matan suka zo suka dauka to me yasa bazan raina ka ba abin da ya kamata ka dai fuka dawo ka gaji girmama wanda ya kamata maka to ni ma na fika gaji a tunan kina ni na nemo ma abin da aka ci ba dole ko in raina ka ba sannan kuma idan kika lura yanzu zamanin da maka tsincika mu a ciki shine yanzu fa ta kai ga zamani ta kai ga ta kawo mu cewa namiji za a yi auren yanshi bai san hidima ba sai ya ja hannu ya rungume ya bar mace komai hidima ke iya dai iyayen yarinyar ma'ana dangin shi kenan wanda za su ansa abin sai fa ita uwan ta kai goro ta kai mari da kaiwa da kawowa cewa dan Allah su zo su ansa auren yarinyar shi ba zai iya ja gaba a sai a yi duk abin da ya kamata ba ita ce ta ciyar da waɗanda za su zo biki daga dangin ta har nashi sannan ta yi diyan da za ta yi ta fita kunyar yarinyar domin kar yarinyar ta je ta ji kunya ko ita ta ji kunya to me yasa ba za ta rika jin a cikin gida ita ce mai karfi ba
bayan ya haifi ya miki hidima
to da ya haife su ai haƙin ba akan ta yake ba nauyi a wuyan shi yake kuma shi ya kamata ya yi wannan nauyi to bai yi ba sai ya sakar mata daga nan shine an tabbata ba ki ga yaya sun kasa kashi kashi tana raina shi su ma ya inda ya bude su ma suna raina shi sai kaga a cikin yaya sun rabu ga rundunan mama wayanda wanda mama take ba su umarni ne su su ma su fara raina baba tunda baba bai yi ba uba zai fita ya bada umarni ya ce in na dawo kafin aiki ce ba za ka yi ba da zai fita mai ya baku ga sabulu ga wanki can ka tara sai baka kudin sabulu sai kaga ce wancan kuma rundunan baba ne su kuma yan goyen bayan baba ne kin ga kun lalata tarbiya a cikin gidan ku da yaran su ma sun je sun yi aure a wani wuri to su ma irin abin da za ta duka shuka
eh abin da ka gani
ne abin da ta gani ke a cikin gidan su to dole a samu ruda
to kamar yanda nake magana da zu wani lokaci a cikin zamantakewan zaki ga daga farkon zaman ba wannan matsalar raina a hankali ne dabi'u da aka boye a lokacin nema suka fara bayyana to lokacin ne zaka ga wasu halayya wanda yake iya jawo raini kamar misali akwai mazajen da suke da dabi'a da ake cewa gwasalewa wannan abun yana damun mata sosai kai abu ko ka fada ko mu ce kidan na ba haka ake yi ba irin abulakanci
misali ana cikin fira ka tai magana
yawa tai magana sai ya gwada ko bata sani ba ko bata yi kaza ba irin a cikin baki ko irin inda bai kamata ya mata wannan ba to in abun yakan kai lokacin da zai zama mace tun irin yana yi tana dan daurewa har zai kai lokacin da zaki ga wata ta fara ramawa ko kuma namiji ya zama bai da kalamai masu dadi tun wani maganar shi magana ne kamar na aibantawa wani bai damu kuma koda da yara
koda zagi ne ma
koda zagi ne wani zai fara wani zai ce jiki wawuya irin wadannan kalaman
sha sha sha
sha sha wani zaka da da yake lallabowa kofar gida ruwa ya mai duka ya ake bar shi ma sai kin shakata ta
nake kalan murya sama da wanda
ban ne amma yanzu gaba daya ya canza ya koma wani abu to irin sai mace ta fara ganin to to menene zaka nuna min ai baka fi ni da komai sai kiga wata ta fara ramawa to wani lokaci irin wadannan shi yake ja shi sai dazu na ce yana da kyau ka gane matan da ka aura kafin ka fito da wasu abubuwa da zaka rika yi a cikin gidanka akwai matan da take da hakuri amma ba ta da juriya na wasu abubuwa in kai mata za ta rama so idan ka gane irin wannan matan ne dama mace namiji yake mata tarbiya akwai kalaman da bai kamata ka gaya mata ba akwai kuma mace mai saurin daukan abu duk kalman da kake amfani da shi da ita za ka yi amfani idan ka koya mata a zaman da kuke tana adopting da buture ke cewa tana koya so in ka yi maganganunka irin ke sakarya ne ai wannan wawanci ne da ake iya shashi to ita ma in ta zo maka da san kalamanka za ta dinga maida maka
ko kuma ta juya kan yaya
ko ta juya akan yaya sai kiga namiji ya ga jiwon nan da ba ta iya gaya mu magana amma yanzu tana faɗa ba kuma tana faɗa mai kila dan wai ya tarama bane ta koya ne daga kalaman da yake faɗa na bakin shi zan iya ba da misali ina da wata kawa wanda mijinta idan suka yi faɗa da ita haka in yayi haɗa sosai yana ta ihu ife a ƙarshen ihun da zai ba zai ma jira irin ta bashi haƙuri ba ko ta ce ya Allah ya haƙuri kawai sai je sai ya samu kofa sai ya yi bangin irin bam ya buga sai ya wuce kullum a wannan ɗabi'a har ya kai ya kawo da ta fara koya ita ma in ya zama ita yayi malefi ta bude baki tana maganganu a cikin gida to ita ma sai ta yi wannan to daga wurin na fahimci cewa ashe mace tana iya koya daga dabi'un da mijinta yake yi mai kyau ko mara kyau. In muka dawo kan bangaren abin da ya shafi kaman abubuwan da namiji yake yi da zai ƙara jami rai ne kaman yanda Malam Bashir ya faɗa dazu kaman na neman mata, akwai matan da idan suka fahimci mijin su abin da yake kenan wata sai ta nuna to ai baka fi ni ba nima bari shi dai, akwai mata da suke yin irin so din shi ta yana da kyau ya zama namiji yana lura ya gane kai da wani irin mata kake zama. So sai kiga rainin ya shiga tana ganin ka a banza irin baka da wani amfani ko kiga namiji ya rasa ma wanda zai nema wani yar aikin matar shi. So irin waɗannan sai mace ta ga to in dai har zaka iya wulakantar da kanka ka dawo da to ni a matsayin me zan kalle ka a kima. To kuma in muka kalli abin abu dai kusan haka ne, ke kina gaida mijinki kila ma ki tsuguna saboda girmamawa, sai kiga yar aikinki zata wuce tana kallon shi tana mai wani kallo na wulakanci saboda ya riga ya raina ka. To kenan ke kin dawo kasan mai aikin ki kenan saboda shi da sauransu. To duk irin waɗannan abubuwan gaskiya yana sa mace ta ji irin kawai ta raina miji ba ta ganin shi da wani kima. To balanta na ya faɗi wani doka wai a kiyaye, za ki ga mata ba su damu su kiyaye ba gaskiya.
Binji kowanne daga cikin abubuwan da matan nan suka faɗa yana dai ƙara dawowa ne akan ku da dalilin cewa ku ne dai in mutawa sun janyo shi wannan raini a kawunan ku. Ka yadda da abin da suka ce ku kana ganin akwai ɓangaren da su ne suka kirkira abin su.
Eh to gaskiya akwai ɓangarori da yawa wanda su mata suke kirkirar raini wanda ba maza ba. Na yadda maza muna jan abin da mata ke raina mu, kamar yadda na faɗa a baya na faɗa cewa lalle rashin dokan haƙƙin da Allah ya dora maka yana sa mata ta raina ka. To haka ita ma mace rashin tarbiya daga gidansu daga ganin yadda mahaifiyarta ke ma mahaifinta yana sa ita ma ta raina ka. Sannan yana iya yiwuwa shawarar ƙawaye ko kuma akwai macen da yanzu cikin minti biyar tana iya dokan halin ƙawarta suna da wannan taushin zuciya. Tana iya yanzu duk abin da kawarta ta ga ta yi ko ba mai kyau ba ne ba ta san mai wani amma zuciyarta zai ba ta ita ma ba ta kawarta ta yi.
To wanda ta ganta tana ta ba da bayani na burgewa da cewa ta isa a gidanta.
Yawwa to wannan abin sai ya sa ita ma sai ta yi adoption a gidanta sai ta raina mijinta ba wai don bai dokan ɗawainiyar shi ba ba don bai don kulawa ba da sauransu. So kuma akwai abin da na manta ban ƙara da shi ba. So da yawa za ki ga kulawa ta mace in ba ta da lafiya a gida ka nuna concern ɗinka na damuwa na rashin lafiyanta. Ba wai kawai ka sa a kai ta asibiti a ba ta magani ba ka damu ka jiya da lokaci ba shi bane kulawa ba. Kulawa yana da kyau duk sanda mace take ba ta da lafiya ko da sawa kai aka kai ta asibiti kai kana wurin aiki time to time ka kira ta a waya ya jikin naki ya sauka Allah ya kara lafiya. In ka dawo ko kuma ka samu chance daga office din ka yi roshin zuwa gida ka zo ka duba matarka wannan tausayin zai sa ta ƙara girmama ka don ta san ka girmama ta
kuma ka mai ita mace
ka mai da ita mutum. To amma ya zama da cewa baka dawo ba akwai wani mijin da kamar yadda ita malama Khadija take magana shi fa daga sanda in ba zai sake ki yi mai ki kawo mai ba za ki kawo mai abinci ba indai kina kwance ba ki da lafiya to ba ki da amfani. So daga wannan lokacin ba zai neme ki ba bai da wata bukata da ke ki tashi ki je asibiti a ga driver nan ya doke ki kai ki asibiti shi ba ki da wani amfani sai saboda kika samu sauki in kin dawo kan kafafuwan ki sanda za ki tsaya wani aiki lokacin zai fara miki sale ne. Shi duk akwai irin wa'annan abubuwan. So ni abin da nake kira a nan kawai kowa ya dubi Allah ya kare haƙƙin da Allah ya dora mishi ya kiyaye haƙƙin da Allah ya hana shi abin da bai dace ba saboda mu both addinin Christianity da musulmai bai kabar mu kara zuba ba. Kowa da yadda Allah ya tsara mishi yadda zai kula da iyalin shi ita ma ke ma akwai haƙƙin da Allah ya dora miki da zaki kula da mijinki. So idan har muka koma ga Allah muka dubi wa'annan abubuwan duka za mu kawar ya zama da kana gudun abin da zai bata mu abokin zaman ka rai.
Fadalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Madalla masu sauraronmu mun sami kiranmu na farko daga jihar Kwara. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum, mai magana Bello Garba Inawa Sokoto a Najeriya daga nan Kwara. A gaskiya da gane da abubuwan suke kawo musamman ma suke sa maza ko kuma in ce mata suna rena maza to irin bar su da lalurori na gida na yau da kullun na al'amuran yau da kullun wanda addaidai na miji ya doka irin tefone da abinci da sauran sai ga namiji ya farma mace kaga dole na idan ya shiga amma da zara an ce magidanci yana tsare lalurar mace ne mata duk abubuwan da Allah ya aza mata yana yi gurgurdan zalayensa to kaga ba wani rani wanda zai shiga wannan ita ce gurbin mata biyo ina gori mai magana Bello Garba ina
to mun gode Bello Garba daga Kebbi da wa muke magana
to haji ya kira magana da za a shiga mai fata daga nan ya wuri sai har Kebbi
muna jin kadan asabi
to ni gaskiya a ra'ayina ya zo daidai da na Bashir Binji cewa tarbiyyar ɗiya mace yana farawa daga gidansu sai Bature ya ce charity begins at home idan ɗiya mace ta ga cewa tsakanin mahaifiyarta da mahaifinta akwai kyakkyawan alaka to yana tabbata miki za ta tashi da wannan alaka har gidan mijinta amma idan aka yi rashin sa'a ya zama na cewa kulli yau mai ana samun sabani tsakanin mahaifiyarta da mahaifinta to abinda za ta yi da shi gidan miji kenan don za ta yi duban cewa wannan shi ne zaman aure tsakaninsu kuma da shi za ta je gidan mijinta shi na da kyau a uwaye su sa tarbiyyar 'ya'yansu a gaba sai da tallace-tallace na babu gaira babu dalili wanda ba shi ne zai gyara tarbiyyar 'ya mace ba wannan shi ne ra'ayina
to mun gode da wannan kira naka dan Asaba mai fata daga jihar Nasarawa da wa muke magana
Bashir Dela ne daga layin nauyuka na cikin garin Lafiyan Bore Bari jihar Nasarawa
muna jin ka
to game da dan Asaba zama magana yanzu nan hakikanin gaskiya rashin tarbiyya da kuma rashin abinci kan sa mace ta rena namiji saboda akwai mazaje da dama waɗanda suna kokari wajen sauke nauyin da yake kansu amma matayen suna rena su saboda haka yana da kyau duk wanda zai aure ya nemi gida kuma ya nemi mai tarbiyya kar ka je ka ɗauki bisa dariya ka zo ka kawo gida ta tana rena ka mai magana dai Bashir Tela ne da Allah ya nauka cikin da Lafiyan Bore Bari
to mun gode da wannan kira naka sai kuma kiran mu na gaba da wa muke magana
assalamu alaikum
wa alaikum salam da wa muke magana
Malam Ali na daga dogon muke yi a cikin jamhuriyar Nijar
muna jin ka Malam Ali
to abin da an ra'ayi na bisa ga wannan magana da kuma kai bisa ga wajen harka Armenia ko
eh akan me yake kawo raini a tsakanin ma'aurata
kula ga tawo wani abin ga ta ciki kai wani ji inda ya ta ce ta miji babu lokaci abin duniya ya ka kade ta samu zamanci zaman da haihu to mata suka kawo wani egumi sai gumi sai suka tango da yayi wani abin suka zo ga gidan su kike kini ki ta gasa ina alhali kai ba dai ba a gasa yashi nagode muri America kuma mala Allah da gurbin da kin yawo da Niger
to mun gode da wannan kira naka da kaka tsina da wa muke magana
kuna magana da alkali su daga Bishi
muna jinka
alkali
muna jinka me zaka ce akan maudu'in namu na yau
na'am hello
muna jinka alkali muna jinka
matsalar dai kawai daga tarbiyya
eh
matsalar dai daga tarbiyya take da kuma rashin tattaunawa tsakanin ita da mata da miji idan miji ya fahimci akwai matsala
to mun gode da wannan kira naka daga Nasarawa da wa muke magana
hello
muna jin ka hello da wa muke magana
ba Nasarawa bane daga Katsina
to muna jin ka da wa muke magana
sunana Ashiru ina kiran ku daga Kurbi local government
to muna jin ka Malam Ashiru
eh lalle mun ji maudu'in da ake tattaunawa ya kamata a ce da uwa da uba idan za su ba yaran su tarbiyya su rika haduwa ba wannan yayi ba wannan yayi in haka ce za kowa zai yi tashi to gaskiya abin sai a hankali amma su rika haduwa da abin da za a yi ana yi tare
to mun gode da wannan kira naka sai kuma kiran mu na karshe a gurguje me zaka ce daga jihar Yobe
assalamu alaikum
wa alaikum salam me zaka ce mana a gurguje
to na farko kafin ke mu kome ya kamata in gabatar da sunana na farko sunana Abbas Hidir Shiwashi wari gonan bugara bare ma su jihar Yobe
muna jin ka
to gaskiya abin da zai kawo zama in sake zama lafiya a gida mace da miji gida ba matan ba ta samu tarbiyya a gida bane shi yasa in dai duk mamanta ta rike babanta sosai ta ga inda ta girma mace ita ma ka girma mace an ta ga uwarta ta rena miji ta zo da ita ta rena miji ta sabili da haka ni shawara da nake faɗa anan ya kamata iyaye su gyara halin su gaskiya mace in ta ga mata ya kamata ta kula ta nuna musu halin kirki wanda kuma za su tashi su samu mijin aure su zauna a gidan shi zaman lafiya da shi. Amma ba haka ba, in ba samu wannan ba to gaskiya zai wahala wani su mata su shiri kuma su zauna su bi doka da zaman aure a gidansu. Shine tarife abin da zan faɗa kenan. A tashi lafiya bai magana a ba shi shawari wannan bukatar ba zama bai jihar Yobe Najeriya.
To mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyin ku muna godiya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin wanda ta daidaita mana sauti wato Julie Leather Scratcham da injiniyan mu na yau Cedric ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku kasance lafiya.